أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan gaisuwa ta addinin musulunci, muna ne da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ba malam ikon tattaki daga garin Kano zuwa wannan gari na Kaduna domin ya sauke nauyi da Allah ya dora mishi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka malam da alkhairi kuma ya sa aljanna firdausi da mu da shi baki daya. To kamar yadda aka ji an ce za a yi bayani akan matsayin kishiya a musulunci, to sai mu zauna mu saurara mu ga cewa kishiyan nan da ake faɗa kishiya ne ko kuma abokiyar zama ne. To duk da insha Allah dai za mu ji ƙarin bayani a bakin malam, kuma tambaya za a rubuto shi da sauri ne saboda yanayin lokaci, kuma za mu tace mu ɗauki ƙalilan ne daga ciki mu tambaya, wanda ya ji ba amsa mishi nashi ba, to wani lokaci kuma shi ma insha Allah za a amsa mai nashi da izinin Allah. Saboda haka a gurguje za mu maika abun magana ga malam ya ci gaba da gudanar da abun. Sannan zan kira malam Ibrahim Kalul domin ya zo ya natsar da wajen da Allah a saurara, saboda ba a karatun Qur'ani ana surutu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
Takbir. To karatun Alkur'ani kenan daga bakin malam Ibrahim Kalun, Allah ya saka da alkhairi. To za mu tafi kai tsaye mu mika ma malam domin ya ci gaba da gudanar da muhallin insha Allah.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda muka shina yau muna juma'a babbar rana wanda ya zo ɗaya ga watan biyu watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1432 wanda ya zo 7/1/2011. Kamar yadda kuka ji mai gabatarwa ya faɗa cewa za a yi magana akan menene kishiya ne wa yanzu wata gabanta yana nan yana ta daka bim yana nan ana ta dakan tunni a kirjinta sha me ake nufi da wannan maudu'i kuma zan ba ku wani wata iska kafin mu shiga cikin maudu'i a wannan aikin hajji wani jama ta tana dawaki tana Allah ka kine mata Allah ka kashe ta Allah ka dora mata bala'i Allah ka dora mata musifa Allah ka sa ta gama da duniya lafiya ita abinda take ta yi kenan take dawaki kafa bakon nan sai ta raka'a biyu ta sake koma da jira yasa sai ta ce ba Allah wa sai ce wannan sai kishiya ta mana to sai ita ba ki da bukata a wajen Allah take abinda ya kana haji kenan duk wata bukata na hakuri in biya biya min wannan zaka huda kofar nasiha aka kai mata bayani kike din na ji wannan bayanin kuma kafin in zo ma din na ji a radio na ji a talabijin ma ina da TV da flat na manyan malamai din na ji amma wannan abin shi ya dame ni to me kai miki kike ta ja mata wannan bala'i a gindin Ka'aba kike kai dai ta kusan ta zauna ita kadai kawai to abinda yasa watakila malamai suka yi tunanin tsara wannan maudu'i ba wai suna magana akan a buga mazajenku su karo muku aure ba ina ga ba wannan suke kallo ba yadda za ku iya karɓar ƙaddara in ta zo kuma kattafa ku rasa imanin mata in suka haɗu biyu gani suke kamar yadda aka ce Allah tushriku bihi shay'a kakku haɗa Allah da abokin tarayya kamar yadda ta faɗa ta ce malam kun ce shirka ba kyau nace kwarai da kuwa tace zo ki ake mana shirkan mu kuke ganewa kun ce ka haɗa Allah da abokin tarayya nace a wajen bauta kun ce me yasa ake mana tarayya nace to ai ko Allah da yake ka a masa tarayya ne yake ai muku tarayya ko kuma amma ya sa sharadi kafin ai muku tarayya ya ce da yadda ai muku tarayya ba sai ga wanda zai iya adalci wanda ba zai iya adalci ba Allah ya ce kai ya kara aure in ko ba haka ba sai ya shiga wuta duk mutumin da ya auri mata biyu da ba zai iya rike ba sai sun kai shi to da Allah ta'ala ta yi bismillahir rahmanir rahim tankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna Allah ta'ulu Allah ta'ala ce ku auri abinda ya muku dadi na mace ku biyu kowa ya biyu uku kowa ya uku hudu kowa ya hudu sai ce fa in khiftum alla ta'dilu in ku kuna jin tsoro idan kun yi biyu ba za ku yi adalci ba in kun yi uku ba za ku yi adalci ba in kun yi hudu ba za ku yi adalci ba fa wahidatan me ma'anar wahidatan daya rak ku daya tak in ba za ku iya adalci ba ban yadda ku kara ba to amma ba kowa yake dubawa zai iya adalcin ba ko da mutum ya ga yan faraga ya ga abubuwa sun karu sai da ya fara gyara in aiki ana masa fenti ya fi wata akwati ya fara jefa masa a kamfa shikenan sai hankalin uwar gida ya tashi ta ga mutufa nan ta taho wadda ta ce malami ba kishiyar nake tsoro ban san wace iri ba ce ban san me take ɗauke da shi ba idan ni ina da kyakkyawan aniya ni na bata ta shigo watakila kuma ta shigo ita don ta fidda ni akwai wata suke cewa bari in je in fito da ita sai kin ba da kofa ta shigo ita kuma ta zo ta fitar da ke to kin ga akwai rigima ba wacce za ta so a fitar da ita daga gidan mijinta kamar da ke ko bai kamata ki hana wata ta shigo ba to amma shi mijin matsalar daga gare shi take dan Allah ya ce in ba zai iya adalci ba kai ya ƙara aure, amma akwai wanda sun san ba za su iya adalci ba kuma sai su ƙaro aure, sun waɗannan halakakkun masu gida ne. Tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya ƙara aure yake da mata biyu bai musu adalci ba, ranar alƙiyama zai tashi ɓarin jikinsa ɗaya ya tsira ya riɓe, ɓarin jikinsa ɗaya ya lalace yana zubar da mugunya. Haka zai tashi ranar alƙiyama ɓarin jikinsa ɗaya baya aiki. Kun ga shi ranar alƙiyama wanda jikinsa ɗaya zai tashi baya aiki suna dayawa, dayawa suna nan fili masu gidan da za su tashi ɓarin jikinsu ɗaya ya yi paralyze. To dole ka ga alƙiyama yana jan hannu ɗaya lalace, ƙafa ɗaya ta lalace, baki ɗaya ya murguɗe, ido ɗaya ya murguɗe, ka gan shi yana tafiya a filin alƙiyama, to mata biyu yake da su ya cuci ɗaya. To sannan wasu matan su suke tilasta mazan su yi ƙari, wata in ta miƙe ƙafa ka ga ta daina kwalliya, ta daina tsafta, ta daina gyara abinci, ta daina gyaran jikin, ta daina gyara yara, ta daina taron baki, ta daina sakin fuska, duk wani hali da zai faranta wa mijin sai ta daina. To sai miji ya ga to tunda Allah ya bani dama ba kawai sai zan ɗauko wata ba. Wani kuma darura ce take sawa ya ƙara aure, matarsa tana da rashin lafiya, ga 'ya'yanta biyar ko shida ko bakwai, in ta mutu dan akwai wani wanda ya samu irin wannan larurar, matarsa ɗaya rak, 'ya'yanta bakwai, sai ta mutu, ta mutu ta bar shi da 'ya'ya bakwai kuma cikin 'ya'yan har da na goye. To tunda ka bar shi da 'ya'ya bakwai har da na goye, ya zai yi? Ku ba da shawara, in ku ne ya za ku ce ya yi? To ai matan duk wacce ya je neman aure sai a ce kake yadda wahala za ki masa na 'ya'yansa. Shi ne ba wata zara Allah ta ce Allah zai ba shi wacce za ta zo ta goya ɗaya ta riƙe shida. To hakan aka yi. Aka ta laliban ƙanwarta da wani 'yan uwarta saboda ko za ta fi ɗan tausaya yara. Su ma ƙannan suka ce gaskiya su saboda akwai mai larura a cikin yara. Kun san kuma naka sai naka. Idan haka akwai buƙatar mai aure kuma ya samu wacce za ta tausaya wa 'ya'yan da ba ta haifa ba, 'ya'yan da ba ta rena ba, 'ya'yan da ba su san ta ba. Sannan ya ce ko matarsu tana farfaɗiya kuma tana da 'ya'ya, idan baya nan darurar farfaɗiyar nan ta zo, da duk inda yake hankalinsa ya tashi ya rugo da gudu. Wata kuma ta ce ita da a ƙaro mata aure ƙara ɗaukar mata 'yan aiki, to ɗan aiki kuma aikin kuɗi yake yi, nani kenan ne, nana wa yaro mari, su sara ga ɗauko mata nani kawai. Tunda ba ɗanta ba ne, hannun tsinin yara suke yadda ake yi, yaro ya gane ta da kuka yake mun tsine shi. A kowace aka gano ma ita ta ɗauka wannan namin tana kula da ita ne, ashe baliyar take ba yara. Sai ta wulga yaron baliyar a cikin ruwa sai ya shaye ta bacci, duk wata ta tana ta aiki kai namin nan ta iya reno nan da nan da ta goya yaro sai ya kama bacci, ashe baliyar take maka masa. Da ba ɗanta ba ne, in ba hauka cewa zai ƙwaƙwalarsa ta taɓa ba shi kenan ba. To akwai matsaloli daga ɓangaren mata, akwai matsaloli daga ɓangaren maza waɗanda suke tilasta wasu mazan sai sun ƙara aure, wasu kuma ba su da buƙatar ƙarin don ba shi da kowace irin larura, ƙaro auren ne ma larurar. Wani kuma ya makara, wanda zai ƙara aure da wuri ake ƙarawa, ya makara kin shabda ke kin saki jiki kin baza jikokinki da 'ya'yanki kin kaza, rana guda a ce za a faɗo miki da wata, to za a samu matsala. Wani kuma yanayin zaman shi yake haifar da matsalar tun kafin a zo. Wani kuma sai ya haɗa su banɗaki ɗaya, kicin ɗaya, tsakar gida ɗaya, rumfa ɗaya, dole a yi rigima. Shi yasa malamai suka ce in mutum zai ƙara aure dole ya tanadi wani guri daban
inda zai sa matarsa. In ku a gida ɗaya ne, to dole ya raba abu hudu, ko ce zama ɗakinta daban, rumfarta daban. Na biyu, ko ce zama tana da yankin tsakar gidanta daban. Na uku, ko ce zama tana da kicin ɗinta daban. Na hudu, ko ce zama tana da banɗakinta daban. In ka haɗa mata biyu a banɗaki ɗaya, ka buɗe ƙofar daro. In ka haɗa su a kicin ɗaya, ka buɗe ƙofar rigima. In ka haɗa su a tsakar gida ɗaya, sai kowace ta ki sharewa. Amma in ka ja layi, to za ka gane mai ƙazanta, za ka gane mai tsafta, za ka gane mai kula, za ka rashi mara kula. Sannan kayan abinci ma na gida, raba shi biyu. Gana ki. Za ka gane me kula da me lalatawa. Zone ce zai zo ya aje buhun sukari ya bire shi a tsakiyar iyalinsa sai a tara ya kare, ko ce take ita ko ba ruwanta. Sai na ce ma dinga rabawa. Ba wannan kasanta ka ba wannan kasanta, za ka ga wanda zai fara karewa. Komai ka zo raba shi biyu. Yana yin haka sai aka daina samun matsala, saboda ko ce tana so ta riri ta, kada a zarge ta cewa ita ce mai albazaranci. Shi yasa Allah yake in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Akwai Professor Muhammad Kutub ya je ƙasar America ya lacca, sai aka masa tambayoyi guda biyu. Daga cikin tambayoyin da aka yi masa, mahimmai ne su. Na ɗaya, wata ba Amurka kafira mai ilimin sosai take tana da tambaya, ta karanta addinin musulunci ya ba wa maza dama su ƙara aure har ɗaya, har biyu, har uku. Me yasa su matan ba a ba su dama su ƙara miji ba, su ma ɗaya, biyu, uku? Kamar yadda za a ce wane yana da mata hudu, to a ce wancan ma tana da maza hudu. Ita ma ta ji an ɗaura aure da wancan, 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 mazanta hudu. Ita ma suna ganin aka yi haka an mata adalci. Kamar da shi aka ba shi dama ya maza hudu, ya mata hudu, ita ma a ba ta dama ta yi maza hudu. To da yake armi ya ce ba sai ka ga mata aya ko hadisi ba, annan yana ruwansa, sai dai ka ba shi a hankalce. Sai ce to Allahn da ya umarni a cikin Alkur'ani suratul Nisa ga maza su ƙara aure ya sa musu sharaɗi na ƙarawar. Ya ce sai in za su yi adalci, in ba za su iya adalci ba Allah ya ce zauna da ɗaya. Ita matar in an ba ta dama za ta iya wa maza hudu adalci? Kina da maza hudu za ki iya musu adalci? Misali, wanda ya bugo miki waya ya ce kunu yake so, wanda ya bugo waya ya ce koko yake so, wanda ya ce a masa tuwon shinkafa miyar kuɓewa, wanda ya ce ke masa tuwon dawa miyar kuka kuma ki sa man shanu, wanda ya ce ki goge masa takalmi, wanda ya ce kaza, za ki rarraba ki wa kowa adalci ki musu wannan? Sannan shi ka yi faɗa nawa yi? In an ce a je shi kenan a auna a ga da ɗan waye, to kuma na ɗaya ne faɗe kike ta haifa ragowar zuya za ta. Wato ya ta kawo mata misali sama da 20 a hankalce, wanda ya sa Allah bai haka ba. Shi namiji da aka ce sai zai iya adalci zai ƙara aure, to an gaya masa me adalci? Idan kana da mace ɗaya, to tana da haƙƙoƙi guda goma a kanka. Idan ka ƙaro ɗaya, haƙƙin ya zama 30. In ka ƙaro ɗaya 20. In ka ƙaro ɗaya, haƙƙin ya zama 30. In ka ƙaro ɗaya, haƙƙin ya zama 40. Goman nan da za ka ba wannan, sai ka ba wannan goma, ka ba wannan goma, ka ba wannan goma, ka ba wannan goma. Sannan yanzu babanka da babanka guda goma ne. Saboda matan nan naka ko ce tana da uba ga naka, an haɗa nawa? Kana da baba biyar. Ko ce tana da baba, an haɗa da babanka kana da nawa? Kana da baba biyar. Yanzu sunanka mai baba goma, mai baba biyar, mai uwa biyar. Saboda duk yadda ya kamata ka mutunta iyayenka, haka ya kamata ka mutunta iyayenka. Haka ita ma yanzu tana da babanka da babanka su ma a matsayin iyaye suke a gare su. Duk yadda ya kamata su mutunta, su girmama iyayensu, haka ya kamata su martaba, su girmama iyayenka. wadannan haƙoƙi guda goma, na ɗaya haƙƙin gurin kwana, tilas ne ka ba dukkan matan nan naka guda huɗu gurin kwanan da ya dace da su gwargwadon ƙarfinka. Ba maleji a maganan ƙara aure, in maleji za ka yi ta tsaya da ɗayanka, amma ba za ka zo ka yi rumfa ɗaya mai ɗaki, rumfa ɗaki ka raba kawai ka ce matsa in ja katanga zan ƙara aure, wannan ba gaskiya ba ne. Ka takura su matan Annabi kowace ɗakinta daban, su da aka sai kawo da shi. Yasa malamai suka ce hatta gida ɗaya ba a haɗa mata sai da izininsu, in ba haka ba ko ɗayan ne ya zama ƙofar shiga ta bambanta, ko tsakiyar katanga a ja katanga a tsakiya. Sannan duk irin abinda za ka siya duk sai ka sai musu iri ɗaya a cikin ɗakin, ko ce zama ɗakin ta yana da ventilation, tana da yalwataccen ɗaki, a sa mata fanka, a samu tagogi, domin a mahanga ta musulunci mafi yawa kayan gida mai gida ne yake siya. Amma al'adar mutanen iyayen mace ake ɗorawa wahalar gida, wai a ce babanta ne zai siyo botici, babanta ne zai siyo risho, ko ba ka ake babanta ne zai siyo taɓarya da muciya, shi zai siyo tukunya, har gadon wai da miji zai kwanta wai baban yarinya ne zai siyo masa, ko ba daidai ba ne? Kamata wannan kayan duk ta zo ta same shi haɗa kayanta kawai na kwal da ƴan kayayyakinta na sawa da wasu abubuwanta na yau da kullum. Shi yasa malamai suka ce a kotu idan aka yi shari'a suka ce wuƙan nan tawa ce, mai gida yake taka ce, to sai a duba wa yake siyan wuƙa al'ada. Idan shi yake siyan wuƙa al'ada to sai a bashi, in ta yake zuwa da wuƙa al'ada sai a bashi. Amma kuka yi rigima a kan sarƙa kika ce taki ce yake tasa ce, sai a duba a ga waye yake siyan sarƙa, waye ke siya, waye ke siyo matansa gwal. To al'ada miji in ya siyo matansa gwal aro ya ba ta korance ko kyauta, to ko an yi rigima na ta ne. To da ba da zai zo ya ce wa matansa ungo aran wadda ke wani ya taɓa yi, ya ce wa matansa to saboda an ɗan samu kuɗi sun samu ‘yan kasuwa ne, abubuwa su kan ɗan rikice, na sai salɓa gwal na baki a matsayin jari ta ɗaura a wuyan, idan abu ya rikice zan karɓa ba ta biya in ƙara jari. Don haka da kasuwanci ya ɗan yi baya ya zo ya ce a bashi sarƙarsa, shi ne aka yi ta rigima. To kun rubuta aka ce ba rubutu, akwai shaida ba shaida, to na tabi ba da zaka ka kwance mace sarka a wuyanta ka ce ta kace. Almuhim wannan bayar da masauki da gida shine haƙƙi na farko ga mutumin da zai aure, kuma kamar yadda muka faɗa inda hali ya raba musu abubuwan nan guda biyar, a raba musu ɗaki da rumfa da tsakar gida da ban ɗaki da kitchen da kuma kayan bukata na abinci, na ɗaya kenan. Na biyu ciyarwa, shi zai ciyar da su duka sun hudu, ko ce kuma sai ta koshi ba malai, sai dai in ana tafiyar rayuwa ne Allah ya kawo jarabawa, wannan kuma kowa dole ya karba, ko a gidanku kike babanki bai da kuɗi ya dole ki hakura da abin da aka samu, amma kai ya takura su yana da hali sai ya kawo musu abinci ya ciyar da su sau uku, mun sau uku muke ci a Kano ban sannan ko sau nawa ake ci ba, in dai an yi na safe an yi na rana an yi na dare, saboda na je wata ƙasa aka ce min ai sau biyar ake cin abinci a rana a ƙasar, to ka ga ka auro ƙasar ka san abinda ka auro wa kanka, kuma ba su abinci kala ɗaya sai dai ai kala biyar ko shida haka suka ce min, ka ce an mu nan malam ai tuwo kawai, a idan an yi tuwo to sai an masa abokan tafiya, sai an yi kuma nama farfesun nama, ayi salad, ayi fruit salad, ayi waye, sai an haɗa ayi wani shayi da kuma wani ɗan soyayye a gefe, suka ce su ba a cin abinci kala ɗaya sai an ci kala biyar. Don ka auro irin wannan suka ce mun duk akuya sai duk sati sai ka yanka rago ka ba ta tasa a firiji, iswaru da ta to ba irin na ku ba irin namu bane mu na mu kawai akai ko ko wake da shinkafa akai da yaji da mai aya isa ilaka shi a ciyarwa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kuma Allah ta Allah yace li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi kunga ciyarwa kenan sannan wa yake da haƙƙin ya faɗi kala abincin da za a yi mafi yawa mai gida yakan ce a yi abinci kala kaza a gidana wannan ba daidai ba ne kai in ba ka son kala abincin da za ki kai a yi ma naka amma dictatorship ne wato kama karya ne mai gida ya zama duk abin da zai ci sai ya tilasta wa iyalansa duka shi za su ci kai dai ka ka abin da Allah ya hore ma kwaki ne gari ne shinkafa ne tuwo ne masara ne ka aje ka ka kudin ci ka dai ka bayar wanda suke iya ci sannan akwai wata ƙasa kuma da suka ce min su ma kan ma ba sa girki sai dai ka ba ta kudin abincinta na wata kai sai ai ma girkin in gane abin da yake nufi kai mai gida mai kake so sai ka faɗa ai ma to ita kuma ba ita ce za ta abin da sai ka kawo ita kuma kuɗi misali sai ka ba ta 30,000 ko 15,000 gwargwadon abin da ita kuma ita ta san abin da za ta yi biyan ta ake yi abin da za su ci to al'ada tana saɓawa kun ga mu al'ada mu ta fi kowace al'ada sauki duk abin da muka kawo ci kuke yi kuna kurewa yin Allah da abin da Allah ya hore wa mutum ya kuma zai samu barki ce to mu yi wata yar dabara mana san mata sai wata yar dabara da haka haƙƙi na biyu kenan ciyarwa gwargwadon ƙarfin mutum in yana da hali ya ƙara yarwa ta iyalansa in ba shi da shi su mata ma sun fi kowa fahimta in babu abinda ba masu irin mugayen masu gidan nan da za ka ga mutum ya tafi wani shagalinku ko wani waye abin Amir ko wani waye ya je ya haɗa abinci mai lafiya na 1,000 ya ci shi kaɗai kuma yanzu ya ban matansa da abincin da ba daɗi wannan rashin adalci ne in za ka ci mai daɗi ka kawo gida duka a ci in ba daɗi a taru a ci in da daɗi a taru a ci ko mace suna fahimtar wannan in ba ka da shi suna ganewa na uku wadata ta da ruwan sha wajibi ne mutum ya sama matarsa ruwan sha mai tsafta kuma mai lafiya kuma wanda ya dace a sha sannan a wadace ruwan sha daban ruwan mu'amala daban wata ƙasa akan iya samun ruwanta na sha da na mu'amala ya zama duk mai kyau ne amma za ka ji wasu ƙasashen da za a ce maka kar ka sha wannan ruwan amma ka yi wanke-wanke da shi ai wanki da shi ai wanka da shi amma ka a sha na sha iri kaza ne saboda ruwa yana cikin abin da yake yaɗa cututtuka idan ba bai zama tsaftatacce tsarkakakke lafiyayye ba saboda haka wadata mace da ruwan sha shine haƙƙi na uku ga mai gidanta duk matan da ka aura sai ka musu wannan na hudu tufafi wa kiswatuhunna bil ma'ruf tufafi mutum zai wa matarsa ɗinki gwargwadon ƙarfinsa gwargwadon halinsa gwargwadon samunsa in duk wata za ka wa matarka ɗinki musulunci ya yarda kai mata kala 12 duk shekara in wata biyu za ka dinga mata ɗinki duk shekara za ka yi mata kala 6 in wata uku za ka dinga mata ɗinki duk shekara za ka yi mata kala 4 idan wata 6 za ka dinga mata ɗinki wata 4 duk shekara za ka yi mata kala 3 idan wata 6 za ka dinga mata ɗinki duk shekara tana da kala 2 sannan ba kai za ka zaɓo kalan ba kalolin za ka kawo mata ta zaɓa ko ka ba ta kuɗin ta siya ita ta zaɓi kalan da take so akwai mai gidan da shi ba sanin a tamfaye ba sai je ya wawaso matarsa shi ya ga ado batsar sai ɗauka irin su ake yayi sai kwaso ya kawo musu saboda dai ba da za su karɓa su sa haka to ko dai ka ce kawo min kala kala gwargwadon ƙarfi na kar su wuce daga kaza zuwa kaza wanda ya ce min ai ni malam yadda nake musu idan sallah ta yi sai ɗauko kuɗin da nake da shi gwargwadon hali na kowa in bata in ce to ga abin da Allah ya hore min 10,000 ki sai kayan sallah ko 20,000 in ke kike da kudin da zaki kara ya wuce haka daga gare ki ne amma ni ga iya karfi na haka yayi ko ba sai kaga wata tasiyo kala kaza wata tasiyo dan wani gani yake in yana da mata biyu to waye musu anko shi fa anko ba aqidar musulunci bace ba aqidar musulunci bane anko ko ce ta da kasai wanda take so dai wa wata a sha'awa ta tafi san ja wani ta fi san kari wani ta fi san yalo wani ta fi san ruwan gwal sai ka ba su kudin ka ce to karfi na ba zai wuce 10,000 ba da kowace 10,000 ta je ta sai kayan sallah in kina da halin da zaki kara ya wuce haka daga gare ki ne amma uridu an ashuka alayki wannan shine abu na nawa na hudu abu na biyar kayan kwalliya miji shi zai wadata matansa da kayan kwalliya in su biyu ne in su uku ne in su hudu ne sai ya sai musu kayan kwalliya mata sun fi kowa sanin me kayan kwalliya ko wa kwalliya takan canza daga zamani zuwa zamani daga lokaci zuwa lokaci daga al'ada zuwa al'ada daga guri zuwa guri amma abinda duk mata suka haɗu a kai shine sarka da dan kunne da awarware da zobe idan mutum yana da hali sai wa matansa na gwal in ba shi da hali sai musu na azurfa amma kai sai musu na karfe saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce adon karfe adon yan wuta ne duk abin da kika san karfe ne to kada ki dinga kwalliya da shi kiryatu ahlin nar sannan kwalliya kashi uku ce akwai kwalliyar da take haramun daga ciki akwai yin wato bleaching mace ta shafa wani abin da zai kone fatar ta koma fara ko ya kone fatar ta koma baka ba can bakake ne suke sha'awar su kone jikinsu su koma farare to kuma yanzu an samu fararen da suke so su kone jikinsu su koma bakake in ji wata sifa kuma to wannan haramun ne musulunci ya tsine wa mai canza halittar Allah na biyu akwai masu aske jiransu saboda wai aske jiran ko su shirya ta su daidaita ta su katse ta su yi wata kwana haka to shi ma ana kiranta nasima da larabci ita ma annabi ya tsine mata albarka na uku akwai masu kankare haƙorinsu su yi shirya saboda wai shirya tana ƙarawa mace kyau to wannan ita ake kira almutafallija ita ma annabi ya tsine mata albarka na hudu akwai wasila wacce take kara gashi sai ta je kinsuwe ta siyo gashi ta sa sai ta ga gashi har gadon baya amma za ta zai fi tsawon dan rabin dan yatsa ba amma ka ganshi har gadon baya wannan na kinsuwe ne to wannan haramun ne karin gashi wata mata ta ce ya rasulullah zan auren da yata kuma gashi ta yi ciwon kai gashin duk ya zube shi kuma mijin yana son gashi shine in siyo wani in kara mata manzo Allah ya ce la'ana Allahu alwasila walmustawsila Allah ya kino mai karawa da wacce ta kara mata sannan akwai masu washima waɗanda suke zane a jikinsu za ku ga ba can kowace ƙasa da kowace ƙabila da kowace al'ada tana wa 'yan ƙabilar ta zane katsinawa suna da nasu kanawa suna da nasu sokotawa suna da nasu balebali suna da nasu yaraba suna da nasu waye suna da nasu amma yanzu ku kula duk 'ya'yanmu ba su da shi in ka ga mace da zane tsohuwa ce ita can lokacin da aka mata ba ilimi sosai amma ita yanzu ku kalli 'ya'yanta za ku ga bata yi musu ba kun ga ashe kenan duk wacce aka tsine wa mai zane dan kin ga wata tsohuwa da zane kike a mallam fa yake kin tsinan ya ce ita a abinda malo yake rufin shine wacce ta yi da gangan ba wacce aka mata bata sani ba zaka kun ga ilimi ya kai yanzu ba a wa mutane alama kauyukansu da garuruwansu duk iya mu tarar da su da zane 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 amma mu ba su mana ba saboda ilimi ya zo da yanzu kun ga wanda an ganka da uku uku ko yar hurhu ko biyar biyar ko an maka a nan gefe ko a kumatu duk a sa wuka a yayyaga fuskar mutum wai dan ya gane kabilarsa da garinsu akwai wanda aka dora maka wuka a guje sai an dire a hanci ita yana iko ana tsagawa sai an tsaga shi saboda ya gaji babansa. Akwai wanda a wuya ake wanza ne yake zuwa idan ga zana wa mutum wuyansa wai saboda kai ya bace daga kabilarsa. Yanzu ilimi diya kawai da wannan shirma da aka la'anan lafin washima an tsine wa washima ya yi wannan zane-zane. To kun ga wannan kwalliyar. Sannan akwai wani abu da 'yan zamani suka fito da shi wanda ake kiransa tada ko maɗa, ana kiransa plastic surgery. Wai mutane sun rena halittar da Allah ya musu, sai mutum ta ce gaskiya na yi kawai abin da ya cuce ni hanci na. To sai a ce to ga Swan, kamfanin Swan a na America yana da reshe a Misira. Sai mutum ta ɗauki kuɗi ta tafi can ta ce likita an hanci na nake so a gyara mun. Sai ce to ga hanci nan dubu irin wanda yake so, ga hotunan hanci nan sun fuɗari. Sai ta dinga duban hancin ta ce wannan ya mun, inda za a ce wannan hanci na ne, da shi ke nan ni na yi daidai. To saboda haka sai a zo a likitoci su kalli hancinsu, ga a cire hancin a masa gyare-gyare a tada komaɗarsa a ja naman hancin ya zama irin yadda take so a liƙa mata. Shikenan sai a ɗan masa filasta, shi ne plastic surgery ɗin a fannin tajimi, sai a ɗan gyaggyara a ɗan gyaggyara shikenan an mata filasta. To da haka sai ta dage. To wata ran akan yi rashin nasara hancin bai ɗori sosai ba, ana fara rikima da su da kama hancin sashi sai ya cire. Wata kuma ta ce kai amma ni na yi haka wallahi teɓa ce ta yi mun yawa, bari je a zuke mun teɓa. To sai a je wajen zuke teɓar, an samu kuskure sai ta mutu. Wata ta ce ba ni da kaza, wata ta ce a tamun da kaza, wata ta ce a cire mun kaza, wata ta ce a ƙara mun kaza. Wannan yanzu kamfani ne yana nan miliyoyin kuɗi, mata matan masu dukiya suke zuwa a yi musu wannan, wanda tare ne yadda Allah ya ce sai an mata gyare-gyare. To malamai sun ce haramun ne yin wannan, gaba ɗaya haramun ne, domin Allah yadda ya ka haka ya san hikimar kisa ya ka, ba ka da buƙatar wani gyara ko canji. To wannan shi duk waɗannan adam ba a yi dala shi ba. Sannan akwai ado ko kwalliya ta shafe-shafe da su ba sa canza halitta, irin su hoda, irin su jagira, irin su jambaki, irin su ja'ido da menene ɗin jambaki ko da jamfarce da jamwaye. Dole na abubuwan su musulunci bai haramta su ba. Inda malamai suka yi saɓani hoda, suka ce me hikima ta sa ake sa jar hoda? Farar hoda dai aka iya sa ta saboda gumi, akwai ta gumi, akwai ta ƙuraji, akwai ta kaza. Amma jahoda, me yasa ake sa jahoda? Na masu samun, me yasa ake sa jahoda? Wai ƙara kyau take. Ita jahoda za ta sa fuska ta ɗanyi jajajajen haka. To ba daidai ba ne. Da haka malamai da yawa sun ce jahoda a daina amfani da ita. Sannan akwai wata kwalliyar da ta shafi zane-zane wanda ake na kunshi. Da can iyayenmu a zunguru ma suke yin kunshin, kawai suka zura hannunsu lallanya kwana shikenan sai a zara hannun a wanke, ka gan shi jajajir. To shi sunna ce, domin a cikin sunan na Abi Dawud wata mata ta miƙo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin ce wannan hannun namiji ne ko hannun mace? Ta ce mace. Ce mana ya Rasulullah, ce ya ban ganki da kunshi ba. Ka sai Abu Dawud ya ce babu an so mata su yi kunshi. Da ka kunshi a wajen mata al'ada ce mai kyau. Ta ma sukan yi kunshi su yi zane-zane, a yi bishiya, a yi maciji, a yi tsatsewala. Har yanzu kunshi ya zama wani fanni ne da mata suke zuwa su yi diploma a kai. Akwai wani kunshi ma da wani yake gaya mun, ya ce shi za a yi kunshin matar da za a wa kunshin dress code take tsaya da shi, gaba ɗaya jikinta ake wa kunshin. ayi fulawa a bayanta, ayi fulawa a gabanta, ayi fulawa a hannayenta haka, tun daga hammata har zuwa nan, nan tun daga cinyarta har zuwa ƙasa gaba ɗaya ayi mata fulawa. Wani kamfani ne yake yin wannan ake biyan su. To shi abin da yake tambaya ma su matan, tunda har akwai maza a wani gurin. Wani gurin da ake zuwa ayi wai gyaran kwalliya, shi sa wata mata da ta buɗe gidan kwalliya ta tambaye mu cewa ya tsarin kwalliya yake a musulunci kar ta je ta yi ba daidai ba. Muka ce to duk ma'aikatan da suke gurin kake ɗauki namiji duk a sa mata. Na ɗaya kenan. Na biyu, dan da kwalliya iri kaza iri kaza iri kaza ta saba musulunci, amma gyaran gashi, gyaran kaza da abubuwan da suke laushin fata, waye da sauransu, koya mata tsafta, koya mata kwalliya, koya mata kaza, wannan ya halatta. Amma kada ku yi a cikin abubuwan nan da manzon Allah ya soke, kada ku kawo injinan yin su, kada ku kawo injinan yin waɗannan, kuka yi wannan kun saba Allah. Sannan duk zanen da zai fasa fata, wanda za a yi shi a jikin fata, wanda baya wankuwa baya goguwa, to wannan shi ma haramun ne. Dole ya zama an yi shi da ba a tare da karsa fata ba. Dan shi ba akwai injin da ake kawo yanzu, za ku ta ganin Amerikawa yanzu har maza duk an zazzage jikinsu, wani ya sa a yi masa dodon katon tanwa a gadon baya, wani ya sa a yi masa maciji, wani ya sa a yi masa kaza. Wannan ba daidai ba ne. Don haka wannan shi ne abu na nawa, na biyar, kayan kwalliyar da saba musulunci ba da mutum ya kamata ya kawo mata. Na shida, kayan tsafta. Tsafta ya haɗa shabulu na wanka, omo na wanki, makilin na goge baki, tsintsiya ta shara, da kuma maganin ƙwari. Domin akwai wasu ƙwari da suke haifuwa a gida sakamakon ƙazanta da datti da samun loko-loko da saƙo-saƙo masu shirki a cikin gida. Mafi muninsu gafiya, jaɓa, ɓera, tsaka, gizo-gizo, kunama, kyankyaso, ƙudaje, sauro ne, kuɗin cizo, kwarkwata, tsutsa, saura ɗaya sun sha biyu ne da ba. Ita banda tururuwa, banda kiyashi, banda sajimama, waɗannan ba ƙazanta suke kawo. Amma waɗannan da muka kawo, dole ne a shirya makaman ƙare dangi a tabbatar an gama da waɗannan a cikin gida. Kwanan da wani yake gaya min wani gida duk sun mutu, duk gidan suka mutu, sai da aka zo mai gidan mai kaɗai bai mutu ba. Ashe tsakace ta faɗa cikin filas ɗin shayi, matar da ta tashi ta dafa ruwan zafi sai ta zuba a cikin filas ɗin, jaɓar nan ta ragargaje abin nan ta yi matsaka. Aka zo aka maka ganyen shayi a kanta, duk wanda ya sha shayi a gidan sai da ya mutu. Da likita aka ce masa da an mutu, ita to me ya faru, an zo an shimfiɗa gawa wajen mutum 11. Sai ce a ka abincin da suka ci, da aka kawo ta shayi dai aka sha da safe da ɗan ƙwai da waye da waye, aka ɗauko filas ɗin shayi ana buɗewa, sai ga ragargajiyar tsaka wacce aka maka mata ruwan zafi aka yi kalaci da tsaka. To kuma tana da dashi mai tsanani. Kun ga musifa. To yanzu akwai kamfaninnika da masu ake ɗaukar su musamman su zo su maka feshi a gidanka. Da a fitar da wannan shirgin, ba za a kai su da shirgi. Ki ta ganin kaya malam, wani a ɗaure, wani a kwance, wani a kaza, a zo a yi wani jere ka rasa dalilin yin wannan jeren. Ba shi da wani amfani. In za ki yi wani abu mana, ki sai firji, ki dinga ma samun hanyar da za ki samu kuɗi mana. Da wannan kayan da za a tara su a daina yayin su, kin siya 100,000, kuma kin zo siyawa kin sai 20,000. saboda lokacin da kika je su ana yayin su sun dade a dakin ki a jere yanzu a daina yanzu kin zo kin karyar da su ba haka ake tayi ba ko ki karyar ki canza wasu a ta abubuwa masu amfani ki sai komputa inda ake koyi komputa ake su koya ki sai firji ki sai keken saka da ake sa koyi saka in sun yi aure mazajen su suka shiga matsala ko suka watsar da su su yi ta sakar su da ɗinki ki sai abin da yake kawo kuɗi yanzu wata ta gaya min ta ce kayan ɗakin gaba ɗaya malam na siyar na sai fili da na sai fili lokacin da na siya shi 120,000 da ya tashi abin da aka ce filin miliyan ɗaya rikici yawa ta ce da kayan ne suna nan ta ce da yanzu ko 30,000 ba zan sai da su ba amma yanzu na sai abu mai amfani kowa zo ke wannan ɗakin ta ba komai ta ce za ku sha mamaki wannan abu na siya mai amfani wanda ya ce mata an yanka filaye a wata unguwa ana siyarwa kuma nan da shekara biyu zuwa uku za ku tashi shi ne ta sa aka siya mata yanzu unguwar ta tashi an siya miliyan ɗaya ta ki siya kun ga kayan ɗakin ta wata kuma ta ce da ta sai da kayan ɗakin sai ta sai babura guda biyu ake mata kamukami kullum ana kawo mata 600 sau da aka yanzu mata ya kamata su zama suna da inkom in mutum ke watsar da ke ko zai wulaƙa kina da ɗan wani abu ko ba haka ba kina da wata hanya in bai baki ba ya zalunce ki sai ki butsara ki ci a naki ki Allah isa in ba inda gangan ya miki in ko ba shi da hali ne kin taimaka a kanki kin taimaka masa wannan shi ne abu na shida abu na bakwai ilimi wajibi ne mutum ya ilmantar da matarsa musamman addini wanda shine za a mata tambaya da ta mutu wasu maza ba su karantar da matansu ba ba su ɗauko wanda za su karantar da su ba ba su ba su dama sun je sun yi karatu ba tana nan zaune da shi shekara da shekaru ba ta san addini ba fatiha ma ba ta iya karantawa daidai ba balle su ayatul kursi balle su amana rasulu balle su tahiya wata dattijuwa sai aka auri wata ƴar islamiyya a unguwar da ta je sai ta buɗe makaranta sai ce tsohuwar nan sai da muka yi wata shida da ita ba ta iya tahiya ba saboda a tashiya ta take cewa ta ce mai da na gyara mata na gyara an biya goban ta dawo na ce biyanin su ta a tashiya ta ta ce haka a wajen alhamdu ta ce an riga ta saba da alandu alhamdu take cewa na zo muka yi ta fama a wajen alhamdu ham ta ce sai mun yi gobe sai saboda ta yi shekaru a kan wancan yanzu wannan ya za ki tambaye ta ragowar sharuɗan addini ina usulul aqida ina tauhidi ina sauran ibadu ina su abin nan da sauransu saboda haka wajibi ne mutane su karantar da matansu ko su ɗauko wanda za su karantar da su ko kuma su ba su dama su je su koyi karatu amma zama da jahilci ba irin na wannan zamanin ba ne wani yaro fa aka ji ɗan islamiyya malaminsu ya ce kowa sai ya je gida ya yi aiki na ba shi homework sai ya yi a gida ya kawo min in bai ba gobe sai na zame shi shi ne yaron suka taho yaro biyu suna murna ɗaya yana kuka ashe su wannan babarsu malama ce tana da ilimi in sun je za ta koya musu shi kuma wannan kukan da yake ba wai na aikin ba in ya je gida babarsa ba ta san abin ba shi ne yake cewa ɗaya abokin nasa don Allah ka gaya wa babarku don Allah zan zo gidanku ta koya mana wallahi baba ta jahila ce ka taimaka mu don Allah ku gaya babarku zan zo ta koya mun ta mu babar jahila ce yaro yana cewa babarsa jahila ce saboda ya tambaye ta an ce za a masa duka ta ce wallahi ni ma dai ban sani ba yaro dan Allah babu tunamin nan gurin malam ya ce inda mu iya ba zai mana duka sai uwa ba ta sani ba sai dai a wa dan na ta duka kun ga ashe ba mata ilimi ba wa al'umma ne gaba daya tun shekaru aru wani malami yake cewa idan kuka ilmantar da mata kun ilmantar da al'umma duka su suke haifan malamai su suke haifan shugabanni su suke haifan yan kasuwa kai waye ba ba shi da uwa a duniya in kai sa uwa ta dora ka akan harkar ilimi da tarbiyya da karatu ka moye a rayuwarka saboda haka ba mata ilimi na addini da na zamani don su waye su san abin da halin duniya take ciki wannan yana daga cikin muhimman abubuwa shine abu na nawa na bakwai abu na takwas lafiya wajibi ne ga miji ya kula da lafiyar matarsa in ba su da lafiya kuma wajibi ya nema mata magani duk abin da ya san zai cutar da lafiyar ta kada yayi sannan da an ce ba ta da lafiya wasu sukan ce wai an ce idan mace ba ta da lafiya ka kai ta gidansu sai ta samu lafiya ka je ka dauko ta ba wannan magana ba daidai bace ko ma an faɗe ta ba gaskiya aka faɗa ba ko lokacin da aka faɗe ta ba irin wannan zamanin ne da lafiya ta zama muhimmi a cikin rayuwar jama'a ba da cututtukan da da babu su saboda haka wajibi ne miji ya kula da lafiyar matarsa na ce ba ta da lafiya za ta asibiti inda hali ka kai ta ko ka sa a kai ta ko ka bata kudin mota ka bata kudin magani ka bata kudin kati hidimar magani tana wuyan miji don baka auro mace ka kara daya to duk hidimar da zaka ba wannan irin wannan ita ma ya haukanta sannan abu na tara kimantawa da girmamawa da mutuntawa wajibi ne mutum ya dinga kimanta matarsa yana martaba wata yana girmama ta banda zagi banda duka banda cin mutunci akwai mijin da shi karfinsa akan matarsa yake can ka fita waje wajen masu kwanjima nan naushi kake so ka ji a nauke ka sai mutum ya zo ya dage tiki ma matarsa saboda ya san mata da gata wallahi kuwa akwai wanda matarsa take ga mun tace wallahi idan ya je abubuwa suka rikice sai ya zo ya tadi mata nace ai rago ne ya zo waje mana in ya isa ga mutane nan ba su san ba su da ke ka wani ba haushi yake ji Allah Allah yake ka taba a waje kana ba da hakuri ka zo ka ta dukan baiwa Allah ta kula da ƴaƴanka ta kula da kai ta maka girki ta maka abinci kuma ka zo ka saka mata da duka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam karamma ta bare shi yasa aka ce wani mutum da mace za ta aure shi annabi yake kake aure shi لانه درب للنساء لا يضع اثاو ان اتقيه انا ده كيكي اوريش دوكا yake annabi ya san halinsa dukan mata yake darabu ne linnisa ina da cikin sahihu muslim annabi ya kada mata ta aure ne dukan ta da ka duka ba abin da yake kara yasa yake kakko da ki matan ku irin dukan bayi sannan da safa kuma ko da daddare kuma su zo gurin su bayan kun musu dukan tiya wannan ba daidai bane shine abu na tara abu na goma wajibi ya tausaya mata mutum ya dinga tausayin matarsa ita ma ta dinga tausayin mijinta tausayin nan ya hada da ka kalli ma yadda take rayuwa mata ba wanda ya fi su aiki a duniyan nan ba jarumai irin mata wallahi kuwa jaruman gaske ne in aka ba namiji duk karfinsa aka ba shi aikin gida na kwanan biyu wallahi sai ya gaji amma mace ba a sabar ba na hadu ba litinin ba talata haka suke aiki kullum domin in ba a yi na kwana ɗaya ba kamar ma ba a taɓa yi ba ne sun haka ce yau ba za a yi shara ba ko yau ba za a yi girki ba ko ba za a yi wa yara wanka ba ko ba za a tsaftace ɗaki ba ko ba za a yi abinci ba ko ba za a yi wanke-wanke ba waɗannan abubuwan wasu na da hali sukan nemo wa matansu masu taimaka musu sannan yana da kyau in kana da hali ka samo mai wanke-wanke ka samo gawanki da na yara ka samu mai mata wanki in fa ba hali wata mata ta ce duk ranar da wankin ƴaƴanta ya taru ta fara wanki tun safe sai magariba saboda yara akalla sukan sa kaya kala uku kullum kuma kowanne ya yi dauda wani an yi kashi wani an fada kwata wani ya yi kura wani an zubar da koko wani an zubar da kunu wani an zubar da mai haka uwa take zama duk tayi wannan sai ta gama wannan sai ta shiga wannan wata ma tana wani akwai wata zaka ta daura girki kuma tana wanki kuma tana yanka wani abu sai ta yi wannan sai ta je ta duba girkin ta dawo ta kama wankin ta je ta yi kaza ta yi kaza wanda mace an fi so in ta daura girki ta tsaya a kansa don ya mata yadda take so ba sai ya kone ba ta sauke shi lokacin da take bukata amma ce ke girkin ki ya fara kauri rugo da gudu in yayi kauri kenan duk wani abu mai muhimmanci ya kone kuma yanzu ya fada ta da fada ya zan yi cefa ne kuma a kona min abinci duk waɗannan abubuwa sai mutum yana lura kuma taka ta maka laifi ka kalli laifin daban kuma ka kalli abubuwan da take na ba laifin ba muhimmai a kanka da ƴaƴanka da bakinka da abincinka da suturarka da securityinka haba maza suna aiki shi yasa Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah shi ya sanya soyayya tsakaninku da kuma tausayi. Sai ki tausaya masa yadda yake shan wahala a waje, sai kuma ya tausaya miki yadda yake shan wahala a ciki. To in da kana da mace ɗaya, ɗaya ne haƙƙin. In ka auro wata, ka auro wata, to kuma haƙƙin ya kasu kashi uku. To yake adalci wannan haƙƙi goma goma ne da ya hau kan mutum in yana da mace ɗaya, yana da biyu, ya ba su duk wannan haƙƙi goma. To yake adalci. Adalcin da ake nufi cewa an ka auri mata biyu kai musu adalci. To ga su. Na ɗaya, abubuwan nan da muka faɗa guda goma ka ba su daidai wa daidai. Wasu kan cewa idan ka auro ɗan mai kuɗi da ƴar talaka, wako ce sai ka baka abinci irin na gidansu. Ya ba a gidansu suke ba, a gidanka suke. Ba a wa mace hukunci da mijin ake hukunci ba da matar ba. Idan ka auro mai ƴar masu kuɗi kai kuma talaka ne, dole ka ci abin da Allah ya hore ma. Haka kuma idan ka auro ƴar talaka kai mai kuɗi ne, dole ka bata abin da kake ci. Saboda da mijin ake hukunci ba da matar ba. Sai za suka ce wai idan wannan gidansu tuwanda ake ci sai ka bata dawa. Sai kuma wannan gidansu dama taliya ake ci da makaroni a karya da kaji. A kuma ci farfesu kafin a kwanta na kifi. To sai ka ringa kawo wannan. Wannan ai zalunci ne, wannan taga tana cin farfesu, wannan tana cin dawa. Sai ba ka san daru za a yi. Ko a ce wannan wacce da babanta mai wadata ne ana ɗora Super Holland a gidansu da England da wacce ce ɗayar masu tsada. Kwanje buwa tana da tsada. Kai ta baka san ma al'amarin ba wannan. Su san sai ka sanin masu tsadar. Eh, wanda ake cewa ba duk jiki ba. Da wai sai ka kawo mata wannan. Ita kuma wannan da a gidansu ga irin wacce ake ɗora ake so mata masu arha'in 1,500. Kai ka san aka haɗa rigima. A ce matan ka biyu, kuma wannan tana sa mai kyau, wannan tana sa mara kyau, kuma kai kai. A sai dai in sallah kai ka ce to mata na ga abinda Allah ya hore mu. Ke kina yin wani abu ko kina sana'a ko kina aiki, to sai ki ƙara da naki ki wanda kike so. Ke kuma ga abinda Allah ya hore mu. Da haka daidaita su a cikin waɗannan haƙƙoƙin shine abu na ɗaya. Ba su abinci iri ɗaya, kai ɗaya. Ba ce kuma wai wajen cin sai ka daidaita su ba. Mai wa wata malmala uku take cinyewa. Wata rabin malmala take ci. Kaga anan ba za a ce ba kai adalci ba tunda wannan ci malmala uku ba. Ka je kawo abincin ko ce ta zuba yadda za ta koshi. Na ɗaya ke, na biyu ke nan. Na uku, ɗakin da za ka ajiye su dole ya zama ko ya yi daidai duk abin da wannan take da shi tana da shi a ɗakinta, wa'in ma ya zama ya kusa daidai. Don daidai, daidaita komai yana da wahala. Kamar a ce gida biyu ne. Kaga ba dole irin wannan gini ya zama irin wannan gini, irin wannan tsari ya zama irin wannan tsarin ba, amma zama duk abin bukata akwai shi a ko ina, gwargwadon halinka da karfinka. Shine abu na uku. Abu na hudu, rabon kwana. Ba za ka ce zan dinga kwana uku a can ina kwana biyu a can ba. Wata ran da daddare wajen sha biyu ana rigima da mace da miji aka bugon waya. Sai aka rama kalla mijina ne ya cuce ni, ya ce subhanallah. Ya yi tafiya ya dawo sai ya ɗauki kwana na ya tafi can. Na ce ba ni shi. Na ce kai ya za ka cuci matar kai, sai aka rama kalla ban cuce ta ba. Na ce to me ya faru, kaza kaza kaza, na ce to ba haka ake ba. In mai gida ya yi tafiya, to mata suna da al'ada iri biyu a ƙasashenmu. Akwai matan da suke da al'adar to komai ya dakata sai ya dawo sai ya dora inda ya kwana. Akwai masu wannan al'adar. Saboda haka idan kana kwana biyu sai kai kwana ɗaya a nan sai tafiya ta kama ka, to abin ya tsaya. In ka dawo sai ka je wancan ɗakin ka cika kwananka na ɗaya sai ka ci gaba da lissafi. Akwai wanda suke wannan. Akwai kuma matan da su kuma abin da suka saba da shi, ko ka yi tafiya girki suke bi ba kwana ba. Girki duk wacce take girki ka faɗo, to ita ce mai gida, ita ce mai gida. So da aka aiko baka nan za a dinga girki ko wannan ta yi girki, wannan ta yi girki, wannan ta yi girki, wannan ta yi girki. To in ka faɗo wacce take girki, wannan shi aka fi da yawa kuma shine kusan al'ada ta yankin nan namu, ita ce tafi yawa. To amma su kan canza su ce to ai girkin daban-daban muke. ga maganin tana girkin ta ne ina girkina.